sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Nasiru Adamu Elhikaya. A inda shugabannin kasashen duniya bakwai da ke kan gabojin karfin demokradiyya suka fara taron su jiya Juma'a a birnin Hiroshima na kasar Japan, da ziyarar wata babbar alama da aka kafa a sarari don alamta yadda aka samu babbar asara a sanadiyar jefa makamin kare dangi na nukiliya a birnin. Shugabannin sun ɗau alwashin aiki don samar da duniya ba tare da makaman nukiliya ba, da kuma tsaro marar kangiya ga kowa. Shugabannin sun gamu da wani da ya tsira da ransa a lokacin da aka jefa makamin, inda kuma suka aza furannin karrama waɗanda suka rasa ransu a gaban kubbar Gembaku da take ita kaɗai da aka bari bayan harin da dakarun sojan Amurka suka kai a yakin duniya na biyu a watan Agustar 1945, da akan zo a ƙarshen shekarar ya yi sanadiyar mutuwar mutum 140. Kundin matsayin shugabannin bakwai ya maida hankali ne kan kwance damarar makaman nukiliya da caccakar kasar Rasha don furta kalaman amfani da makaman, da kuma nuna aniyar farmaki da makaman kan kasar Belarus, sai kuma kasar Sin don gaggauta haɗa makaman na ƙare dangi ba tare da bin ƙa'ida ba. Shugabannin sun jaddada matsayinsu ta lalle ilallaba juyawa da baya daga jingine aikin makaman ƙare dangi na Koriya ta Arewa da duk sauran makamai masu linzami da ke haddasa mummunar ɓarna. Hakanan sun buƙaci ƙasar Iran da ta daina aikin ƙera makaman na ƙare dangi. Ƙasar Burtaniya ta buƙaci samun garan bawul ga hurumin kotun kare haƙƙin ɗan adam ta Turai, a yunkurin Burtaniyar na sanya amincewa da sabuwar dokar da za ta ba da damar masu neman mafaka da ke isowa ƙananan jiragen ruwa a juya da su nan take zuwa Rwanda don bin tsari da tsugunar da su ba tare da samun damarsu ta ɗaukaka ƙara ba. A watan Yunin da ya gabata, alƙalai sun ɗau mataki a ƙuriyar lokaci da ya dakatar da tashin jirgin farko na iza ƙiyar 'yan mafakar. Kotun kare haƙƙin ɗan adam ta Turai sashe ne na shari'a na Turai da ke da membobi 46, amma ba ɓangare ba ne na ƙungiyar tarayyar Turai. An samu ƙaruwar 'yan gudun hijira mai yawan gaske a 'yan shekarun nan zuwa Burtaniya daga yankin ƙasar Faransa da ke amfani da ƙananan jiragen ruwa. Gwamnatin Burtaniya na fatar muradin na iza ƙiyar 'yan hijirar zuwa Rwanda ba tare da hurumin ɗaukaka ƙara ba zai rage kuwar akasarin masu hijirar zuwa ƙasarta ta Ingilishi. Kazalika, tana ganin dokar za ta yi sanadiyar baza gungun masu simogar mutane. Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya ba da labari jiya Juma'a cewa an gano jami'ansu biyu a raye waɗanda suka ɓace tun harin da aka kai kan tawagar su a jihar Anambra ranar Talata, kuma suna ƙarƙashin kulawar jami'an tsaron Najeriya. A bayanin ma'aikatar wajen Amurka, ma'aikatan biyu sun ɓace ne bayan wasu mahara da ba a sani ba sun kai farmaki kan tawagar motocinsu a yankin ƙaramar hukumar Ogbaru da ke jihar Anambra. Sanarwar ma'aikatar wajen ta ƙara da cewa tawagar na ɗauke ne da mutum 9 'yan Najeriya, inda 5 daga cikinsu ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka ne a Najeriya, yayin da 5 daga ciki jami'an 'yan sandan Najeriya ne. Kazalika, tawagar ta yi gaba ne don sharar fagen ziyarar aiki ta wakilan jakadancin don duba aikin yaƙi da zaizayar ƙasa da Amurka ta ɗauki nauyin aiwatarwa a jihar ta Anambra. Maran sun yi kisan gilla ga aƙalla 4 daga 'yan tawagar. A sanarwar ta jiya Juma'a, ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya ce wasu wakilansa sun kama hanya don gamuwa da mutanen biyu don raka su zuwa ga iyalansu. Gagarumin warwason kaya daga jami'ai masu ɗamara da fararen hula na maida rayuwa mawuyaciya ainun ga mazauna babban birnin ƙasar Sudan, wato Khartoum, waɗanda suka shiga tsaka mai wuya na fafatawa sojojin gwamnati da na 'yan kota kwana. Yayin da 'yan kota kwanan ke mamaye da birnin ta ƙasa, sojojin gwamnati na kai hare-hare ta sama, inda su kuma 'yan sanda suka ɓace daga titunan birnin tun fara fitinar a ranar 15 ga watan jiya. Halin rudani ya karaɗe Khartoum, inda soja suka zargi 'yan kota kwanan da sata a bankuna, kasuwannin zinari, gidaje da kuma motoci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau za mu duba wani atisaye na kan ruwa da kuma kan tudu da sojojin ruwan Najeriya za su gudanar tare da haɗin gwiwar sauran mayakan ruwa na ƙasashe daban-daban. To madalla, Rear Admiral Sa'idu Garba da ke zama babban Hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedkwatar sojin ruwan Najeriya ya mana ƙarin bayani.
Wato taro ne na jiragen ruwa da zamu nuna shugaban ƙasa, wato jiragen da muke da su kenan na ƙasa gaba ɗaya, tare da kuma na abokanmu da suke wasu ƙasashe daban daga waje. Kamar yadda ake fareti da za a kawo shi shugaban ƙasa ya ga sojoji da motoci da jiragen sama, haka shi ma wannan presidential fleet review din fleet da ma ta jiragen ruwa kenan. Saboda haka muna fatan cewa shi shugaban kasa zai zo yayi inspection ya wadannan jiragen namu. Presidential fleet review da zamu yi yana da kaman sassa biyu. Na farko zamu yi conference, zamu taro a danyi bayani kan abubuwa daga shafan harkan tsaro a cikin ruwa. A wannan lokacin zamu kira abokanmu da ke wasu kasashe da ke kusa da mu da kuma wasu da ke can dai Turai da wasu wurare, mu zauna mu tattauna akan yanayin tsaro a cikin ruwa. Zamu zauna mu yi discussing kan tsaro da kuma yadda zamu hada kai mu kawo ƙarshen matsaloli da ake samu a cikin ruwa. A wannan lokacin muna fatan cewa za mu haɗa wani task force da za mu kira Gulf of Guinea Maritime Task Force. Shi wannan Maritime Task Force ɗin kamar haɗin kai ne tsakanin mu 'yan Najeriya da wasu ƙasashe da ke Gulf of Guinea, irin su Kamaru, Ghana, Angola, wajajen kasashe guda 14-16. Za mu haɗa kai da su mu kafa wannan task force ɗin da zai ba mu na'uran da za mu iya fuskantar duk abubuwan da ke cikin ruwanmu na farko, na biyu kuma mu iya patrolling, wato mu yi zagaye a kan ruwanmu domin mu samu idan da matsaloli mu samu mu kawo irin waɗannan matsalolin wato zuwa ƙarshe kenan. So in Allah mu dakale waɗannan matsalolin, so in Allah ya yarda a wannan first day din da zamu zauna rana na farko ranar Asabar, zamu zauna mu tattauna mu gani me za a iya hadawa tsakanin mu da sauran abokanmu a Gulf of Guinea. Na biyu kuma ranar Litinin shi shugaban kasa zai zo, zai shiga jirgin ruwa shi ma ya zagaya ya ga duk jiragen da muke da shi a Najeriya ne, kusan dukansu da zamu kawo. A wannan lokacin zai shiga jirgi ya zazzagaya ya gani, ya ga kuma irin state of preparedness din mu, wato irin yanayin shirin mu, kuma yadda zamu fito, domin ana so a ga shi soja kullun ana so a ga ya fito tsaf-tsaf. Kuma banda haka wannan abu ne na ban girma zuwa shi shugaban kasa. So a lokacin da zai zagaya zamu yi ta masa, muna kiran shi salute kenan, zamu yi ta gaishe shi ta yadda ake yi ta Navy. Daga nan kuma zai dawo mu danyi masa wasu wasanni da rawan soja a cikin ruwa da display na jiragen sama da za su zo, sojojin kundin balan mu su ma za su danye wasu demonstration haka. Nigerian Air Force su ma akwai jirage da za su kawo su danye nasu display din, suna da jirage wajen guda 8 kenan ko 7 da za su kawo, su ma su nuna cewa ba mu kadai muke aikin nan ba, da mu da su da kowa da kowa, akwai haɗin kai da ake yi kan maganan tsaro. So duk waɗannan duk za su zo su ma su yi nasu display din. So kuma muna so mu nuna shugaban ƙasa farin cikin mu da irin taimako da yawa Nigerian Navy mun waɗannan jiraje da ya sai mana a lokacin mulkin sa, shi yasa muke so mu yi wannan taron. Insha Allah kuma zai nuna wa wasu kasashe cewa fa muna da waɗannan jiragen, muna da ƙarfin da zamu iya fita mu tunkari duk wani tashin hankali da matsaloli da ke cikin ruwan mu. Kuma in Allah ya yarda, wannan zai nuna wa sauran 'yan Najeriya cewa akwai nebi da muke da shi, kuma yana da mahimmanci a ba nebin ɗan taimako daidai gwargwado domin mu tunkari matsaloli da ke cikin ruwan mu insha Allah.
Kamar misali akwai jiragen ruwa na sojin ruwa waɗanda zo daga wajen nahiyar Afrika.
To wannan taro da zamu yi muna tsammanin jiragen ruwa kaman guda uku za su zo daga Ghana da Brazil da Spain, su zo su taya mu wannan hannun uwa da za a yi, da kuma wasu dan exercise ne za mu danyi atisayi da su kuma idan suka zo, tunda kowanne lokaci ka hadu da wasu irin naku kuna zuwa dan tattauna a danga kuma yadda za a taimaka wa juna. So muka je muka danyi atisayin nan tare da su bayan an gama fleet review din, insha Allah kuma za mu ga yadda za mu yi wani tsari da za mu iya information sharing, wato muna iya sanin yadda za mu iya communicating da su ba mu wasu coach da za mu bukata mu ma mu ba su nasu na mu soja din, za mu yi wani operation mun san da yadda dai za mu yi aiki tare da su. So muna expecting at least jirage na ruwa guda uku da za su zo insha Allah.
Idan muka duba kaman menene yawan fadin ruwan da sojojin ruwan Najeriya suke tsarewa, sannan kuma kaman da kace shugaban kasa Muhammadu Buhari ya samu muku da wato karin jirage, a iya ciro waɗannan jiragen sun ishe ku sun tare a cikin waɗannan ruwa?
To inda ka duba Najeriya fa muna da gagarumin ruwa sosai, domin daga Lagos zuwa Calabar zuwa kuma can teku muna da girman ruwa da ya kai wajen square mil 84,000. To wannan kuma in ka duba shi akan a ƙasa, watan a ce kaman kusan in ka kasa ƙasar Najeriya kashi hudu, to kaman kashi ɗaya ne kenan. So kaga yana da girma sosai. To muna da jirage alhamdulillah tun shekaru ko yaushe ana samun mana jirage, amma kuma shi jirgi ana yi wasu suna yawa shi jirgi dama yana da kamar nashi rai din, bayan wani lokaci dole a cire wasu daga cikin service a yi decommissioning din su a kawo sababbi. To alhamdulillah mun dan samu sababbin, amma kuma wasu kuma su ma an yi decommissioning mun cire su daga service. So a yanzu dai jiragen da muke da su alhamdulillah suna taimaka mana mu kula da ruwan mu daidai gwargwado, shi yasa ma yanzu muna iya cewa yau shekara biyu kenan bamu samu wani matsalan fashin teku ba a ruwan mu, kuma irin matsaloli na tsaro a cikin ruwan Najeriya babu sosai gaskiya. Amma kuma in ka kula wajajen can Gulf of Guinea, mu ma we are part of Gulf of Guinea, mu ma muna cikin Gulf of Guinea, akwai wasu wurare da suke da 'yan matsalolin nan. So dole mu ma mu je mu taimaka musu. Jiragen da muke da su ba su isa su ba mu wannan ikon da za mu iya tsaro cikin Gulf of Guinea nan gaba ɗaya ba. Shi yasa muke so mu kafa abin da muke kira task force tsakanin mu da wasu kasashe da ke Gulf of Guinea, domin mu iya zuwa har wajajen Angola da Senegal da ina ne mu yi aiki tare da su mu kawo irin illolin da ke cikin ruwan mu zuwa ƙarshe insha Allah.
Kamar an kai da shi wannan task force din, kamar wani lokacin idan an yi wurin abin ana haɗaka, Najeriya takan ɗauki wato ɗawainiyan kuɗaɗen abubuwan da ake gudanarwa, kamar shi wannan task force da aka kafa, shi wa zai ɗauki ɗawainiyar kashe kuɗaɗe a cikinsa?
To shi wannan task force ɗin da aka kafa da za a kafa ba wai Najeriya ne kadai muka taso muka ce a yana da muna bukatar taso da a'a shi majalisar Africa African Union su suka fito da wannan tsari cewa kowanne sashi na Africa su fito da task force da zasu iya kula da ruwan su domin ina jin tun 2010 kenan aka fito da wannan abun amma muka ce to yanzu ya kamata dai ayi kokari a kafa wannan task force so that mu samu mu soma aiki to idan aka soma din tunda dama African Union ne suka bada wannan instructions din a soma to insha Allah kowa zai kawo kudi daidai gwargwado a biya into coffers din African Union gunda za a rarraba gunda ake bukata amma kuma karka manta cewa kowa ba da jirgin sa zai zo saboda haka duk mai zuwa da jirgin sa shi zai kula da jirgin sa wasu abubuwa kadda da za a sa a cike wannan suna iya zuwa daga African Union din amma generally dai kowa zai kula da kansa ba Nigeria ne kawai za mu kwaso kudi mu ita raba mutane ko kuma mu kawo namu assets mu basu ba a'a abun na hadin kai ne kowa zai kawo abun da zai iya ya sa amma kuma mu mun san cewa mu ne ke da karfin Gulf of Guinea saboda haka ko mun ki ko mun so dole mu yi kokari mu sa iyakan abun da zamu iya sa iyakan gargado tunda ba lallai ne wasu kasashe suna da irin manyan jiragen da muke da su ba to kaga komai ka kawo wani ya kawo karimi wani ya kawo babba kai da ka kawo babba dole kai zaka kashe yafi na karamin amma ba mu zamu kula da nasu ba su zasu kula da abun su
Ruya Admiral Sa'idu Garba babban Hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedkwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya mai sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashin Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
to a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Masauraron wannan shiri na da dan gari assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin wanda a wannan satin ni Umar Faruk Musa daga ofishin murar Amurka dake Abuja zan gabatar muku da shi kuma za mu fara shirin ne da kirari ko takin da aka yi wa garin Raba a wannan shiri na da dan gari wanda muka kasashe hawa biyu mataki na farko a wannan satin za mu tattauna tarihin garin sannan a kashi na biyu wanda za mu kawo muku a sati mai zuwa insha Allah Professor Muhammad Tukur Usman na sashen tarihi a Jami'ar Usman Dan Fodio dake Sokoto zai mu na tsokaci akan muhimmancin wannan garin na Raba gurin ba da kariya daga hare-hare ko yaƙe-yaƙe da ake kaiwa birnin Sokoto a wannan daular ta wannan zamanin
inda naka Raba in baba naka Raba kauci ma'ana inda naka in kenan kana da wani wanda ka sani idan ka shiga za a karama ka za a yi ma karamci amma in baba naka Raba kauci ma'ana wuce ba nan garin wurin zaman ka bane wannan ɗaya daga cikin kiran nan akwai kiran da ake mata amma shi kan gaskiya bazan faɗe shi ba akwai tsarguwa ba sani ba yana dan Raba ni ma ka aka mu tsarguwa ta da wannan suna
Professor Muhammad Tukur Usman gare ka
wato kafin ma wato jihadin Shehu Usman Dan Fodio a yanki na Raba lokacin ba za ka ce wato garin Raba ba sai dai yanki din yanki ne wanda yake wato manyan dauloli da aka yi su a wannan kusan kasa ta wato ta inda ko gulbin rime yake wato daular Zamfara tada da daular Gobir kusan sun rike wannan yanki din a zuwa karni na 17 irin wato gogwarmaya tsakanin Gobir da Zamfara wanda daga ƙarshe Gobira suka samu nasara kai su suka kafa wato mulkin su a wurin wanda yake sun ci gaba da zama har zuwa wato karni na 19 sanda aka yi jihadi na Shehu Dan Fodio aka kore su daga gurin to babban muhimmanci da zaka ci shine wato yin jihadi da kuma cin wannan kasar shine yasa aka kafa mulki a kasar Raba da kuma garin Raba a lokacin wato akwai Abubakar Atiku wanda yake dane ga Muhammad Bello ana ce mishi Abubakar Atiku na Raba shine ya zama wato hakimi wato uban kasa na wannan guri a 1842 yana nan gurin yana wannan mulki har zuwa 1873 daga ƙarshe ya zama shine wato aka zaba sarkin musulmi na takwas a 1873 wanda ya ta mulki har zuwa kusan 1877. Zaka ce wato muhimmancin raba gurin shine su shugabannin jihadi sun kafa garuruwa irin wannan wanda suke a gefen Sokoto, wanda yake saboda tsaron garin Sokoto da kuma sauran al'ummomi da suke wuraren. Saboda haka ita zama kasancewar raba tana wato a gefe kusan za a ce akan border kenan, za mu ce iyaka, tana kula da duk wasu hari-hari da za a samu daga irin tsofaffin sarakuna na gobe wanda aka kore su, wanda za su fito ko daga arewa ko kuma daga arewa maso gabas a lokacin nan. Ƙasa ce wadda take kasancewar wato wannan gulbi na Sokoto ya bi ta wajen, ƙasa ce mai arziki ta wajen noma, kuma can a cikin tarihi ana da bayani cewa akwai sana'o'i da aka yi ta yi a wuraren, amma dai irin aiki na tama wanda shi wannan karfe ne, wanda a bakin karfe kenan, wanda akan yi amfani da shi wajen yin kera wato abubuwa na makamai da kuma sauran abubuwan da ake yi amfani da su a gida a wuraren da suke kaman garuruwa irin sarara su gwadoji da kuma madawa. Duk wannan kasashe ne wanda hukunce garuruwa ne, hukumance wuraren zama ne na al'ummai wanda suke da suna cikin rabarin yanzu. Raba ta zama wato karamar hukuma a 2021 lokacin da aka mai da ita wato karamar hukuma, kuma rabadin garin rabadin shi ne ya zama wato shedukwata na wannan local government. Kamar yadda muka ce, wani mahimmanci na rabaciya shi ne nan ne mahaifar premier na farko na nan wato arewacin Najeriya, wanda shi ma kamar kakansa wato Abubakar Atiku din shi ma ya yi hakimi wato uban ƙasa. Premier na arewacin Najeriya Sir Ahmadu Bello, wanda yake daga baya ya zama sardaunan Sokoto, kafin ya zama sardaunan Sokoto sai da ya yi mulki na uban ƙasa wato hakimi a nan rabadin a ƙasar Raba 1934 zuwa 1938.
Akwai wani abu da ya haɗa zama uban gari ko uban ƙasar Raba da masarautar sarkin musulmi ta Sokoto, ta yadda yana yiwa a ce waɗanda suka zama uban ƙasa na Raba sun ci gaba wani lokaci suka zama sarkin musulmi a Sokoto?
Kamar yadda na faɗa, daman saboda kasancewar ita Raba inda aka kafata ɗin, sai ya zama ne ƴaƴan sarki su ake kaiwa tun daga tarihin da muka sani dai. Dan shi wato Abubakar Atiku, wanda ake ce mishi na Raba ɗin, ɗaya ne ga Muhammadu Bello, wato sarkin musulmi Muhammadu Bello. To kuma idan muka tuna, an ka karanta abubuwan da tarihi ya kawo, kamar da gwagwarmayar shi premier na arewacin Najeriya wato Sir Ahmadu Bello, za a san cewa yana cikin wanda suka nemi sarauta shi ma ta sarkin musulmi ɗin a 1938, amma dai ko da yake Allah bai ba shi ba. Maganan cewa ba lalle ba an ce wai duk wanda ya sarauta gurin sai ya zama sarkin musulmi ba ne, amma kasancewar jikokin Bello ne ake kaiwa suke yin sarauta a wurin, saboda haka za a ga cewa suna iya neman sarauta idan ta faɗi ta sarkin musulmi ɗin. Kuma Allah ya sa shi wanda ya fara yin uban ƙasa a wurin, kaga shi ya yi sarauta ɗin ta sarkin musulmi.
Yanzu a garin Raba akwai wani abu na tarihi da za a shiga garin a ganshi, koko ya yake?
To wato kasancewar an ɗauki lokaci da dama, kuma sannan wato kamar yadda na ce kusan da aka kawo mulki na Turawa, a lokacin nan ne zaka ce an samu abubuwa kamar na wato na zamani da aka kai wajen gina makarantu, da ba zan ce abin nan ba, amma dai kamar ɗakin shan magani da kuma irin wannan, amma dai can a ce irin na baya, sai dai ko abin da ya danganci abubuwa na sarauta nasu, irin na gidajen sarauta, wannan zaka samu irin wanda yake ya danganci abubuwa ne na tarihi na can baya kawai. Amma dai ba wuri ne wanda yake za a ce ko wani daga cikin fitattun shugabannin ya je ko yayi wani sansani ko kuma ya abin nan ba, amma dai ana da bayani cewa shi kanshi abokan Abubakar Atiku yayi kokari wajen nasa jihadin, saboda ko da yi mulki akwai waɗanda suke ba musulmi bane a kewayen Rabada, kuma yayi ta kokari ya jawo abin nan din su, ya jawo hankalin su, sannan yayi ya yi musu wa'azi kan su dawo kan hanya ta musulunci, wanda kuma an ci nasara ga wajen wannan.
Wato fiye da kowane gari ko yanki a lardin Arewa, ana ganin su ma Ahmadu Bello, da yake Ahmadu Bello Raba ma akan kira marigayi Sardauna, ya sanya garin ya ɗaukaka saboda muhimmancin shi Ahmadu Bello da ya zama premier na Arewa ta Najeriya ko?
Eh, haka ne, haka ne, tun da ya shiga makaranta ma ko da yake mijin ta Katsina, ai kaga lokacin Ahmadu Raba ake ce mishi, daga baya ne da ma girma ya zo mishi, kuma sannan ake kiran shi Ahmadu Bello ɗin, amma a makaranta wajen karatunsa da yi Ahmadu Raba ake kiran sa lokacin ma, saboda haka shi ya ba da gudunmuwa wajen fito da sunan da kuma wato muhimmancin gari din fiye da kusan duk wanda za ka yi magana indai a wannan zamani da muke ciki. Kuma daga ƙarshe ya zama na kusan koda da ya tafi din yana premier a can Kaduna, duk alaƙar shi da abin da nashi duka bai yanke ba da can Raba ɗin, duk da cewa ba shi yake yin sarauta ba, amma dai kusan ya wato abin da ka kusan ya ɗauki wurin tun da ma ya fashe, yana ba shi duka muhimmancin da ya kamata a irin yadda sunan gurin zai ci gaba da abin nan. Kuma Raba tana cikin ƙasashe wanda suka kunshi yankuna a nan Sokoto dai, wanda suke kowa ya riga sun cewa tana da wannan muhimmanci din.
Masu aronmu da wannan bayani na Profesa Muhammad Tukur Usman, muka kawo ƙarshen kashi na farko na wannan tarihin babban garin Raba, wanda nan ne mahaifar sarkin Sokoto Ahmadu Bello, tsohon Prime Minister na Arewacin Najeriya. In Allah ya yarda, a makon gobe za mu dora wannan shirin daga nan. Yanzu kuma a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, Umar Faruk Musa ne daga nan ofishin Muryar Amurka Abuja, ke muku fata alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu. Ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri, har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri, ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.